Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murda Faruk Sanyin ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Lahadi 30 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su ga kanun labarai.
Yayin da hukumomin Najeriya ke cewa suna kokarin dawo da daliban su, kungiyar tsaffin daliban kasar ta yi gangamin addu'o'i a Kano. Baccin makumar 'yan jaridar Amurka da ke tsare a kasashen duniya daban-daban shine mamaye jawabin shugaban Joe Biden a yayin taron liyafar cin abinci na kungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House. A karan farko, sauran addinai a Birtaniya za su shiga a dama da su game da tsare-tsaren ba da sandar girma ga Sarki Charles na uku.
Kanun labaran kenan. To a bangaren rahotanni kuma, karan farko, ofishin jakadancin Najeriya a Sudan ya yi martani kan korafe-korafe da ake ta yi dangane da matsalolin da ake fuskanta wajen kokarin kwashe 'yan kasar, musamman dalibai da suka makale a Sudan mai fama da yaki.
The embassy is not in charge of the bus contracts. We have not received any money from anybody.
Yace da farko dai ba ofishin jakadancin ne yake tafiyar da motocin da ake aikowa domin kwashe daliban ba. To kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirin mu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ke shiryawa ta kuma gabatar. Haka kuma za ku ji kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
A Najeriya, yayin da iyayen yaran daliban da ke karatu a kasar Sudan ke dakon hukumomin kasar su dawo da 'ya'yansu gida, kungiyar tsaffin daliban da suka yi karatu a Sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a Kano domin neman Allah ya kubutar da daliban na Najeriya daga tarzomar da take wakana a can kasar Sudan. Na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke birnin Kano, Dr. Umar, wanda ya jagoranci taron addu'ar, ya buƙaci hukumomin na Najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyen suna kubutar da daliban. A shekaran jiya Juma'a ne hukumomin Najeriya suka yi jigilar daliban nasu da ke karatu a kasar ta Sudan zuwa kan iyakar kasar da Masar a wani yunkuri na kwashe su zuwa gida Najeriya. Rahotanni na nuni da cewa kusan daliban Najeriya ne kawai suka rage a kasar Sudan tun bayan da kasashen duniya suka fara kwashe daliban su bayan da tarzoma ta barke a kasar. Batun yancin 'yan jaridar Amurka da ke tsare a kasashen duniya daban-daban shine mamaye jawabin shugaba Joe Biden a yayin taron liyafar cin abinci na kungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House. Shugaban ya bayyana damuwa kan yadda wasu gwamnatocin kasashe ke ci gaba da cin zarafin 'yan jarida da dama. Muna aika sako ga duniya a sani cewa cikakken 'yancin 'yan jarida shine 'yancin al'umma. Da haka 'yanci da huriya ga kafofin labarai baya nufin kiyayya a cewar shugaba Joe Biden. Shugaban wanda ya isa wurin taron liyafar bisa rikir mai ɗakin sa Madam Jill Biden ya yi ganawar sirri da iyalan Evangelist Kobik, wakilin mujallar Wall Street Journal wanda ke gidan kurkuku a ƙasar Rasha tun a watan jiya na Maris. Hukumomin Rasha dai na tuhumar Musa Eban da aikata laifin leƙen asiri, zargin da mujallar tare da gwamnatin Amurka suka musanta. A ci gaba da bada bayanan yau da kullun da ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ke fitarwa game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine, ma'aikatar ta ce hukumomin Rasha na ɗaukar tsauraran matakan ladabtarwa a kan dakarinta. Rahoton da ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta wallafa a shafinta na Twitter ya nuna yadda kwamandojin Rasha ke sanya dakarunsu a tantuna na ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka yi wa rufin kwano kuma ake yi wa laƙabi da Zindans. Rahoton ya ce akwai rahotanni da dama daga dakarun na Rasha da ke cewa an sanya su a ƙarƙashin Zindans saboda dalilai daban-daban, ciki kuwa har da yunkurin fita daga aikin soja da kuma waɗanda aka kama da laifin shan barasa. sauraron matakan ladattar sun ƙara zafafa ne tun bayan da babban komandan rundunar sojojin ƙasar ya kama aiki a cikin watan Janairun bana a hannu guda kuma wani jirgi mara zuwatoki na Dakarun Ukraine ya kai farmaki a tashar albarkacin mai ta Crimea a Rashi jiya Asabar yayin da shugaba Volodymyr Zelensky ke shan alwashin cewa zai maganin ƴan ta'adda da ke kai wa ƙasar sa harhari harin na jiya Asabar da Ukraine ta kai tamkar martani ne ga wanda Rasha ta kai mata a shekaran jiya Juma'a a tsakiyar birnin Oman
an jima kadan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni karon farko ofishin jakarancin Najeriya a Sudan ya yi martani kan korafe-korafe da ake ta yi dangane da matsalolin da gwamnatin Najeriya ke fuskanta wajen kokarin kwaso ƴan kasar ta musamman dalibai da suka makale a Sudan mai fama da yaki hakan ko ya biyo ne bayan wata jita-jita da ke bazuwa da ke zargin cewa wasu daliban da ke cikin halin iya su a cikin Sudan din suna shirin kai farmaki wa jami'an jakarancin Najeriya da ke Sudan da iyalansu domin nuna fushin su akan halin da aka bar su a ciki ga cikakken rahoton yayin da kasashe da dama a fadin duniya ciki har da nahiyar Afirka suka yi nisa wajen kokarin kwashe ƴan kasar su da ke Sudan sakamakon barkewar kazanin yaki har kawo yanzu babu rahoton ɗan Najeriya ko ɗaya da ya sami dawowa gida ta hanyar wani shiri ko kokarin gwamnatin kasar gwamnatin ta Najeriya ta bakin kakakin fadar shugaban kasa Garba Shehu ta tabbatar da cewa akwai miliyoyin ƴan kasar ta da ke zaune a Sudan ciki har da dubban dalibai da ke karatu a fannoni daban-daban na ilimi a kasar wanda kuma ta ce tana kokarin ganin an kwaso su zuwa gida
al'umma ɗan Najeriya Sudan ba karamin yawa ne ga su ba dalibai kawai 5,500 wanda ma'aikata daban-daban da suke a ofishin gwamnatin jakadanci na Najeriya da ke karatu dan asali za a bi a tona a ga waye ɗan Najeriya a Sudan za a kirga mutum bai gaza miliyan 8 ba saboda haka gagarumin wato matsala ce Najeriya suke da
to amma har kawo yanzu ba a sami nasarar hakan ba duk da yake wasu rahotanni na bayyana cewa an soma jigilar 'yan kasar ta mota daga Sudan din zuwa makwabtan kasashe inda ake sa ran kwaso su zuwa gida ta hanyar jiragen sama hakan ya haifar da fargaba da tababa tare kuma da fusata dingin daliban da suka makale a Sudan din har ma da iyayensu a gida Najeriya dalilin ya sa karon farko jakarin Najeriya a Sudan Safiyu Olanian ya fitar da wata sanarwa ta murya inda yake bayyana matsalolin da suke fuskanta a kokarin kwashe 'yan kasar daga Sudan.
The embassy is not in charge of the bus contracts. We have not received any money from anybody.
Yace da farko dai ba ofishin jakadancin ne yake tafiyar da motocin da ake aikowa domin kwashe daliban ba. Ba mu da wata kwangila, ba mu karbi ko sifin kwabo daga kowa don daukar hayar mota ba. Namu kawai shine tsare-tsare. Ma'aikatar jin kan jama'a da hukumar agaji ta nema su ne ke da alhakin dauko hayar motocin. Tsarin da aka yi wanda ya fuskanci matsala a can Najeriya ne aka tsara shi.
The present arrangement that appear to have broken down was also midwifed in Nigeria.
To sai dai ya ce ofishin jakadancin yana tuntubar hukumomi a can Abuja domin samar da hanyoyin sake gyara tsarin saboda daliban na cikin mawuyacin halin da suke bukatar dauki na gaggawa. Akan haka Olanian ya bukaci daliban da su kara hakuri kasancewar akwai jita-jitar za su dauki wani mataki da bai dace ba.
I am hearing that you are planning to attack the family of officers. The officers and myself, we are all as vulnerable as you are.
Ina jin cewa kuna shirin kai farmaki ga iyalan jami'an jakadanci. Ku sani cewa da jami'an jakadancin da ni duk muna cikin mawuyacin hali da hatsari kamar ku. Ba mu da abinci kamar yadda ba ku da shi. Ba mu da ruwan sha kamar ku. Haka ba mu da wutar lantarki kamar yadda ba ku da ita. Ba muna zaune ne wani wuri daban da ku ba. Saboda haka duk halin da kuke ciki mu ma muna cikin sa. Dangane da waɗanda tuni suka isa kan iyakar Sudan da Masar, ambasada Olanian ya ce suna buƙatar tantancewar jami'an tsaro domin su sami tsallakewa domin shiga Masar ɗin, wacce har yanzu ba su samu ba, amma ya ce suna aiki tukuru domin tabbatar da ganin an shawo kan matsalar. Masu fashin baƙi a Najeriya tare da iyayen ɗaliban da ke cikin uquba duk sun saka ayar tambaya kan yadda gwamnatin Najeriya take aikin kwashe ɗaliban ta hannun ma'aikatar jin kan jama'a da hukumar NEMA sabanin sauran kasashe da suke amfani da rundunonin soji tare da jiragen sojojin domin fitar da mutanen su daga kasar ta Sudan mai fama da yaki.
Kuma tsamanin muna ganin cewa idan an ce irin ana yaki za a kwashe kasa na gaggawa muna ganin kaman cewa da aikin soja ne. Wato misali kasashe kaman yanda muka samu bayani cewa sauran kasashe din sojoji suka tura ta ruwa saboda akwai tashoshin ruwa da kuma wasu tashoshin jirgin sama da ba amfani da su, to kaman wasu kasashe musamman America da sauran su cewa sojojin su suka tura da jiragen yaki suka je su kwashe mutanen su, don zaci cewa za a je su ma ta wannan fotan a kwashe su a shigar da su ta Ethiopia kamar yadda tamuna suka yi muna bayani cewa wannan wannan bodan baya da nisa sosai, to sai muka mamaki kuma hukumomi sun ce kuma sai sun shigar da su a kasan Al-Qahira. Abinda muke fata dai cewa dai ko mai gwamnati za ta yi ta gaggauta taimakawa ta kwashe wayannan yaran.
Tumadillah ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mahmud ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
Labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karan farko, sauran addinai a Burtaniya za su shiga adama da su game da tsare-tsaren bada sandar girma ga Sarki Charles na uku. Hakan na daga kokarin tabbatar da alwashin Sarki Charles na cewa zai zama jagoran haɗin kan kowa da kowa a ƙasar Ingila. Ana tsarin shugabannin addinan Buddha da Hindu da Yahudawa da kuma Musulunci za su taka rawa a matakai daban-daban na tsara bikin bada sandar girman ga Sarki Charles, kamar yadda ofishin Archbishop na Canterbury ya faɗa a jiya Asabar. Kazalika a karan farko, su ma limaman coci mata za su ga cikin jerin waɗanda za su gudanar da addu'o'i a yankin Welsh da Scotland a wani ɓangare na bukukuwan. A cewar Fada Canterbury, tsari da jadawalin bukukuwan na nuna sabbin fuskoki da ke tabbatar da tsarin martaba jinsi na mabambanta da ke rayuwa a ƙasar Ingila ta yau. A rana ta uku kuma ta ƙarshe ta ziyararsa a Hungary, Papa Roma Francis ya jagoranci addu'o'i da ɗimbin jama'a suka halarta a yau Lahadi a dandalin Costas Lajos. Shugaban ƙasar Kathleen Norbach da Prime Minister Viktor Orban na cikin waɗanda suka halarci gangamin. A yayin ziyarar, Papa Roma Francis ya huri al'ummar Hungary su ba da masauci ga ɗimbin 'yan gudun hijira da ke wakarara daga Ukraine da yankin gabas ta tsakiya da kuma nahiyar Afirka waɗanda ke neman mafaka a nahiyar Turai. Masu kula da lamura sun lura cewa kiran na Papa Roma baya rasa nasaba da yadda 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya da nahiyar Afirka ba sa samun kulawa daidai da tattakurorinsu daga Ukraine a nahiyar Turai. A ƙarshen ziyarar tasa, Papa Roma ya buƙaci limaman coci a ƙasar su ci gaba da barin ƙofarsu a buɗe ga al'umma tare da tallafawa ƙasar ta bunƙasa cikin aminci da limana.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kar kuma a manta, wato muna watsa muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma gashirin mu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ci gaba da shirye-shiryen karɓar sabbin shugabanni da za a kafa sabuwar gwamnati da su cikin walwala. Halima Abdurrauf take muku lale, marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk ababen da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da kimiyyar fasahar zamani. Madalla. A wani yunkuri na kawo muku cikakken bayani a game da yadda za ku iya shigar da korafi akan masu damfara ta yanar gizo a sunan wasu fitattun mutane ga hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa ta annati. Mun zanta da shugaban hukumar Malam Abdulrashid Bawa inda ya bayyana irin matakan da ƴan kasa za su iya dauka idan suka tsinci kansu a kogin ƴan damfara musamman a yanar gizo. Ga yadda tattaunawar mu ta kaya.
Batun masu damfara ta yanar gizo waɗanda suke yi a sunan wasu wato impersonation a turance abu ne da ya ƙara yawa musamman a baya-bayan nan. Wane irin tanade-tanade kuke da shi a hukumar EFCC wajen yaƙi da irin wannan miyagun mutane?
To Halima, kamar yadda kika sani, EFCC tun kafa ta yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati da majalisa ta ba mu dama na mu duba, kuma duk da wani lokaci muna da wurare a ko'ina a inda muke da offices waɗanda an shirya na musamman saboda bincike irin waɗannan mutanen da ke damfarar mutane ta yanar gizo. Ko ina muna da su, muna da wannan tanadin da muka yi, kuma muna hulɗa da waɗansu jami'an gwamnati da ke da alaƙa da taimaka muna na ganin cewa an samu nasara a kan wannan abubuwa. Ba kuma nan kaɗai Najeriya ba, har ma a ƙasashen waje. Ko wannan sati da ya wuce, waɗansu jami'in tsaro daga Amerika mun zo mu yi meeting da su, inda suke magana cewa suna da information da ya nuna cewa akwai kuɗaɗe waɗanda suka shigo Najeriya miliyoyin daloli na waɗanda mutane suka sata na abubuwan da damfara ta yanar gizo. So muna nan muna takkaɗi, muna nan muna ga dubawa abubuwan da muke yi na wannan, kuma ana gama bincike mukan je kotu da mutane, kuma mukan samu nasarori a waɗannan shari'o'uka na ƴan damfara ta yanar gizo.
Na'am, idan mutum na da korafi na irin waɗannan mutane na amfani da sunayensu wajen aikata laifi, ta yaya za su iya tuntuɓar EFCC?
Kamar yadda kika sani, muna da offices ko'ina a nan Najeriya, wurare kusan 15. Kana iya rubuta naka korafin ka je ka bada wannan takarda. Muna da email addresses waɗanda ake iya samun mu a turo mana da wannan. Kuma kamar yadda kika sani, shekarun baya lokacin da na zo mun yi launching abin da muke kira manhaja, muna kiranta Eagle Eye. Wannan Eagle Eye ana iya downloading nata a waya ko a Android ko a Apple, a kuma turo mana da information akan waɗannan mutanen, kuma insha Allah za mu bincika kuma za mu gurfanar da su akan kotu, kuma za mu kwato kuɗaɗe da suka karɓa hannun mutane.
Na'am, akwai waɗanda suke korafin cewa idan suka miƙa koke a kan irin wannan abu yana ɗaukar tsawon lokaci kafin su samu amsa. Ta yaya za su iya shawo kan wannan al'amari na tuntuɓar ku samun kai tsaye cikin gaggawa?
Akwai ban mamaki kan mutane su kawo irin wannan korafi, don babu abin da ya fi sauƙi na replying ma mutum da ya wuce ta email. Ka tura email nan da nan zai iya ce maka ai na samu, kuma za a waiwayo kanka akan wannan magana. Inda kila ake samun dan matsala akai, bai yiwuwa a ce komai irin damfarar da aka wa kowa ta 10,000 ta 50,000 cewa EFCC za ta tsaye. Kamar yadda kika sani, EFCC hukuma ce wadda aka kirkiro na duba waɗannan abubuwa, amma ba mu da wannan lokacin na tsayawa yin waɗannan bincike na ƙananan abubuwa. Mu specialized agency ne, kamar yadda kika sani, da muke ƙoƙarin duba wannan matsala mu notsa ta. Don haka in ma an turo muna da irin waɗannan korafe-korafen wanda yake shirin haka ne, mukan tura su a police ko mu tura su a civil defense don su bincika wanda kila ba irin gefen mu bane na bai namu wannan bincike. Amma ina tabbata miki da cewa duk korafi wanda mutum ya yi mukan rubuta, ko in ma a leta ne ka turo kamar ta gehen ka, ba ka yi complaint ko kuma ka turo petition, ko da an yi rejecting an ce ba hurumin mu bane, ko kuma ka riga kila ka je kotu kuma ka so kana son ka yi takan da muka rubuta maka a rubuce kuma ba ka amsa, to balantana ta yi email in ka ce muna ga wani abu kuma ya kamata mu baka amsa, muna baka amsa.
Ko waɗanne irin nasarori aka samu a yaƙi da ƴan damfara a waɗannan shekaru biyu zuwa yanzu, da kuma irin matakan gaba da za a iya ɗauka, saboda kusan kullum mutanen nan suna ƙara wayo ne?
Halima, mun samu nasarori daban-daban ta wannan fanni, amma ina tabbata miki shekarar da ta gabata kawai cikin mutanen da muka gurfanar da kotu, kotu ta ce lalle suna yi da wannan laifi, wato muka yi securing conviction a kansu 1,950 ƴan damfara. Kuɗaɗe kuma da gidaje da motoci na ƴan damfara da muka kwato aka ba gwamnati, su ma a bila adadin suna nan da yawa su. Kuma ina tabbata miki da cewa mu ma karan kanmu ɗaya suna canzawa, suna wayo, mu ma muna ƙarin wayo, muna nan muna ta koyon wayon nan da suke yi, kuma muna nan muna ta ƙara hulɗa da abokan aikin mu na ƙasashen waje. Kamar yadda na gaya miki satin ma da ya wuce, waɗansu sun zo, muna irin wannan meeting da su, kuma kin sani cewa a nan na nahiya ta Afrika yamma ni ne shugaban kungiyar hukumomi masu irin wannan aikin namu a nan muna nan muna tawaye da magagalu tare da kuma Allah ya so za a samu nasara a nan gida muna magagalu da irin kamar NCC ko da zamu kawo wani abin da zamu iya tattara waɗannan mutane dake irin waɗannan abubuwa muna nan muna kokari Central Bank muna nan muna aiki da su da sauran bankuna mu gani yadda zamu tantance waɗannan kuma kin san da cewa ainihin mandate namu na harkar issue na money laundering shi ma yana nan so waɗannan mutanen masu sayan motoci masu sayan gidaje wanda ke suna suna yi shi ma Allah ya so dan ba da dadewa za mu samu nasara mu mamaye wannan ta wannan unit da aka kirkiro na school a ESCC da ayyukan da zai yi so in Allah ya so akwai haske nan gaba kuma amma duk da wannan muna ta kokari muna ta kuma roko da bege ga yan Najeriya na cewa su dinga fadin waɗannan abubuwa su daina girmama su a inda suke su daina ba su mukamai su daina ganin cewa wai waɗannan mutanen su zo sun samu nasarori uwaye ma muna nan muna kira akan su akai kuma kwanan baya kin sani mataimakin shugaban kasa ya zo wani program da muka shirya ne muna launching integrity clubs da muke son mu bude a kowace secondary school da ke Najeriya da kuma zero tolerance club da muke son mu buda a kowace higher institution of learning a nan Najeriya to waɗannan kungiyoyin Allah ya so za su taimaka mana nan waye kan dalibai da ke waɗannan makarantu ne na cewa to wannan abin da ake yi fa baya da kyau kuma mu ma karanka mu muna da mun koma makaranta akai muna ƙara ilimi kuma muna kokari mu san da cewa lalle lalle mun mamaye waɗannan mutane na wannan sana'a tasu da suke yi wanda ba mai kyau bace
na'am da ƙarshe menene sakonka ga ƴan Najeriya gabaki daya akan su yi takatsantsan da irin waɗannan mutane
to ko yaushe dai irin waɗannan abubuwa na ɗan damfara yakan zo wani lokaci da wayansu abubuwa wanda hankali baya doka da ƴan Najeriya su kula duk wanda zai zo ya zo maka da wani abu da hankali bai doka yace zaka samu wasu kudi na kaza yace zaka samu kaza ko kaza wanda kai ka sani cewa in ka auna a ma'auni bai kamata a ci abu irin wannan riba ba ko kuma irin wannan kudade cikin kankanin lokaci ya kamata ƴan Najeriya su kula lokacin da suka samu irin wannan ya kamata a ce su sanar da mu kamar yadda na yi bayani muka duba waɗannan abubuwa kusan kowane lokaci to wannan aiki namu ba aiki bane wayannan mu karan kanmu kawai ma'aikata na hukumar ESCC aiki ne na ƴan Najeriya dole ne sai mun hada ƙarfi da ƙarfe mu zo mu ci maganin waɗannan matsaloli a nan kasar nan Najeriya nan tamu ci ba wasu waɗanda za su zo ko daga sama ko daga jeje ko su zo su gyara mana Najeriya ba babu su mu ne kawai ƴan Najeriya nan Allah ya so da addu'a da taimakon Allah za mu zo mu samu nasara mu shi gyara kasar mu kuma mu zama tare cewa mun koyi waɗannan mutane masu yi mana irin wannan banna ta kuma suna bata sunan kasa a ita duniya
to madalla masu magana na cewa idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira ganin irin shawarwari da EFCC ta bayar a wannan zantawa da muka yi muna sa ran za a yi amfani da su don kare kai daga masu ci da gumin wasu ta mummunar ɗabi'ar yin damfara ta yanar gizo to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Halima Abdurrau ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya di salam
to madalla a gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email sakon farko sako ne na haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki wanda suka ce samun nasarar kama 'yan bindiga da jami'an tsaron Kano suka yi a hannun wasu ɓatagari hakan nasara ce ga tsaron al'umma duba da cewa ta haramtattun hanyoyi ne aka mallaki waɗannan bindigun sai kuma sakon Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ya ce salam VOA hakika tura jirgin soji na sama don kwaso 'yan ƙasarta da suka makale a Sudan da gwamnatin Najeriya ta yi abin a yaba ne Allah ya kawo wa al'ummar ƙasar Sudan mafita domin kawo ƙarshen rikicin da suke fama da shi amin summa amin sai kuma wani sakon haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Forever tare da Adam A. Adam Gashuwa suka ce salam VOA ta malam dai ba ta wuce amin al'ummar ƙasar Sudan Allah ya kawo muku dawwammamin zaman lafiya mai ɗorewa da ma duniya baki ɗaya sai kuma sakonmu na gaba daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a yake cewa ci gaba da sheke aya da yin rawar gaban hantsi da 'yan bindiga ke yi a jihar shugaban ƙasa mai barin gado wato jihar Katsina da ma sauran wasu jihohin Najeriya inda suke sacewa gami da hallaka ɗimbin jama'a hakan abin jimami da damuwa ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Buhari ce wajen tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a. Sai sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rejau wanda yace gwamnatin Najeriya ta gaggauta kwashe ƴan ƙasar ta mazauna Ukraine a lokacin da aka fara yakin Russia da Ukraine, amma sai gashi yanzu tana jan kafa wajen kwaso ƴan ƙasar ta dake Sudan. Wai ko dai wani rai yafi wani rai a gurin gwamnatin Najeriya ne, ban sani ba. Sai kuma sako daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makeri Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka, su kuma suka ce salam BOA, rashin wadataccen ruwa na sha da ke damun wasu al'ummomin unguwanni da kuma ƙauyuka na jihar da Magaram gaskiya abin damuwa da dubawa ne. Da haka muke roƙo ga gwamnatin da Magaram da duk wanda alhakin samawa ruwan ya shafa da don Allah don Annabi su taimakawa al'ummar Magaram wurin samun musu da ingantattu kuma tsaftattun ruwan sha. To madalla mu tsoraren mu karin mu je ga shirin mu na gaba ga wannan sako.
Ya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwata ta kai wannan makarantar, ta kama hannuna ta ba ƴar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kin. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna ina ce ba ni bane, ni ne sai an min bulala. Kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi. Tunda aka kai ni nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai 25 nake biyan kudin ɗaki. Zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti, in biya kudin ruwa, in biya kudin laiti, in biya kudin ɗaki, in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti, in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya. Na dafa wake na kudayaka, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da zan je asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wallakabe da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo, ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki.
Mata kuna kokari yau ina ce da ku gudoza
wala kyauta kada amanta muna wato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu ta shirin mu ta biyo Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice.
A Najeriya yayin da iyayen yaran ɗaliban da ke karatu a ƙasar Sudan ke dakon hukumomin ƙasar su dawo da ƴaƴansu gida, kungiyar tsafin ɗaliban da suka yi karatu a Sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a Kano domin neman Allah ya kubutar da ɗaliban na Najeriya daga tarzomar da take wakana a can ƙasar Sudan. Naibin limamin masallacin Juma'a na Alfarkan da ke birnin Kano Dr. Umar wanda ya jagoranci taron addu'ar ya buƙaci hukumomin na Najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyen suna kubutar da ɗaliban. Bacin ƴancin ƴan jaridar Amurka da ke tsare a ƙasashen duniya daban-daban shine ya mamaye jawabin shugaba Joe Biden a yin taron liyafar cin abinci na ƙungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan yammaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, sai Jumbe Hamza da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.